أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبارك الله مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم غوما رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا شكرا دبو ديدا دليو هدو داربين دي شدة ديدا غوما غوتن أكو نا شكرا ميلادية 2025 أتكي يكون الله بدو كيزل كده إذن da mu ci gaba da karatu ne albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na fahar gida mai girma sarkin damna. Bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa ranar tashin alkiyama za a kira mutane jama'a kowa a gargashin shugabancin shugabansu ko annabinsu ko wani shugaban kungiyarsu ko kuma shugaban gungunsu ko dai hakan nan dai, kowa jama'a za a tashe su. Sannan za a ba wa kowa littafinsa, kada aka ba shi littafi a hannun dama a wannan ranar, to shi ne zai ji daɗi, zai yi murna, zai nemi kuma ya nuna wa duniya ta san ya samu ya karɓi littafinsa a hannun dama. Kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai tauye masa komai a cikin ayyukansa da ya aikata a duniya na alkhairi ba. Wanda kuma ya aikata mummuna a wannan duniya ya zama kamar makafo kenan, tunda bai ga aikin alkhairi ba kuma bai aikata alkhairi ba. Don haka zai tashi ranar tashin alkiyama yana makafo, kuma zai kasance ya fi kowa ɓacewa, saboda hasarar da za ta bayyana a gare shi a lokacin ita ce hasarar da ta fi komai hasara wato gidan a rayuwarsa. To bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan bayani, sai ya ci da ta kuma zuwa ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka, da irin yadda mu'amala tsakaninsa da mutanen Makka ta faru. Zai gaya mana da bincino mana kaɗan daga ciki irin zaman da suka yi tare da mutanen Makka a daidai lokacin da yake kokarin ya isar musu da saƙon Alƙur'ani da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kansu. Sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim, wa in kadu layaftinunaka, haƙiƙa sun yi kusa su fitine ka anan ladhi awhayna ilayka, gabarin abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka, da tabtare alaina gairu, don ka ƙirƙiro wani magana daban ba ta Alƙur'ani ba ka jingina mana. Idan ka yi haka lattaka zuka kalilan, kenan za su riƙe ka wato kenan a matsayin badaɗi a daidai wannan lokaci. A nan Allah maɗaukakin sarki yana suranta mana ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da duniya take cikin duhu gaba ɗaya, badawa baka'ul ardi zulmun wa zulmatu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana lokacin duk sassanin duniya duhu ne da zalici da jahilci. To amma ya zo da saƙo, yayin mutane suka karɓi wannan saƙo, sai zama kowa yana amfani da son zuciyarsa. Wanda ba zai karba ba, wanda kuma yake ga zai iya amfani da wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallam don cimma wata manufarsa a rayuwa, sai ya jarraba iko ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ta, saboda wato kine amfani da wannan damar ya daga wato kinan kansa. To shine sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun yi kusa su jefa ka a cikin fitina don ka kirkiri wani abu wanda ba mu muka faɗa ba, wato kinan ka jingina mana, in ji Allah maɗaukakin sarki. malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka akwai sabuwa da dama wanda aka ambata wanda shine dalilin saukar wannan aya. Na farko suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yaje ɗakin Ka'aba idan yana dawaki daga cikin dawakin da musulunci ya karanta shine akwai shafan wato kidan Hajarul Aswad, ko ka sumbace shi ko ka shafe shi ko kuma akwai rukunin limani wannan na cikin ɗakin harami wanda har kwanan gobe in an je ana sumbatan wannan dutsen ko kuma a shafe shi ba za ka samu damar shiga ba sumbatan sa ba ko kuma rukunin limanin ana shafan su. To amma kuma akwai gumakan su a wannan lokacin shi kuma kaga ba ruwansa da gumaka, don haka idan ya zo yana tawafi zai taɓa Hajarul Aswadi da rukunin limani amma ba ruwansa da gunki, sai suka ce wallahi ba za mu yadda ka zo kana mana dawafi a nan gurin ga gumakan mu ba ka shafan su ba. To da ka sai ko dai ka duka shafan su su ma ko ku ai abin bauta ne su ma tunda mu muna bauta musu, ko kuma ka daina dawafin nan gaba ɗaya ba za mu barka wato kidan kai ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sashi a cikin takuri. Na farko dai shi ba zai daina bautan Allah ba, ba zai danna tawafi irin nasa na musulunci ba, sufa sun ce za su hana. Saboda haka sai ya yi musu yadda ransu yake so don ya sami yin yadda ransu yake so, ko kuma wannan abu da ya ɗarasa a cikin zuciyarsa to shi ne Allah maɗaukai a zuciyarsa sai take ce masa in ya taɓa su shi ba ai ba da ni ya taɓa su zai yi ba ko ina ce kana wuce ne kana tawafi kana labbaik Allahumma labbaik ka zo ka dan shafi gunkin ka wuce. Idan nayi haka ai kaga ba dai zuciyata ce take so ba, na yi shi ne a matsayin babin laruri. Maza maza sai Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya aka kwaɓe shi cewa a'a ba haka ba ne. Wannan shi ne abinda wata kinan wasu daga cikin malamai suka faɗa. Hadisi ne mursal. Mujahid da Katada suke cewa ruwaya daga Abdullahi ɗan Abbas suka ce a'a ba a kan wannan ne saukan ba. Wannan ayan ta sauka wato kenan dangane da mutanen da ake kiransu faqif, wato kenan sababin nuzul na biyu kenan. Faqif su ne mutanen ta'ifa, garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je neman mafakar siyasa suka jajjefe shi nan ko to faqifawa to su ne suka taso gayyarsu guda suka zo har Makka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka tambaye shi suka roke shi ya musu wata alfarma wato kenan shine alfarmar shine su suna bauta wa gumaka yadda ya kamba ma musu gumakar nasu na wannan shekarar, saboda dab da lokacin da za a kawo hadayar gumaka ta yi kusa, don haka za a zo a ta kawo musu hadayar gumaka. In suka gama tara raƙumansu da shanu da awaki da komai da komai sun karɓa a gurin mutane in sun rike hannu to sai su musulunta, sai kuma su faffasa wato kenan wa'annan gumakan. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam damuwarsa musuluntansu, don haka zuciya tana ta sawwala masa ya yi ko kar ya yi. Sannan sharadinsu na biyu suka ce ya zama da jejin ɗa'ifa da garin ɗa'ifa ya zama harami kamar yadda Makka take harami, saboda darajarsu zai tashi a cikin Larabawa za su zama wato kenan sun zama sun ƙara samun ɗaukaka kenan a gurin Larabawa. Don haka shi ne sai suka riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam a kan wannan abu. In mun karɓi dukiyar mutane na bana muka saka shi kenan sai mun rushe gumakan kuma sai mun shiga addininka, sannan ka mai da ta'ifa kuma ta zama ita ma harami kamar yadda Makka wato kenan take harami. To in kai haka nan za mu bi ka, shi kuma za su musulunta za su karya gumakan ma, za ka zuciyarsa tana yawo tunda shi musulunta yake so su yi ya yi ko kar ya yi, sai wannan ayan ta sauka sun yi kusa fa mutanen nan su fitine ka fa. Saboda haka karka yadda ka kirkira mana wata ƙarya daban ka ce, har don har suka ce masa idan mutane suka ce maka me yasa ka mai da jejin ɗa'ifa da garin ɗa'ifa kewayen sai ya zama wato kenan harami, sai ka ce musu Allah ne wato kenan ya umurce ka kenan yanzu kai ka fita laifi ba laifinka bane laifin Allah da shine litaftari alaina gaira hugo, don ka kirkiro wata magana ba wannan ta cikin alqur'ani ba ka jingina mana, to kai ka fita baka da laifi. To Allah madaukakin sarki ya ce masa kar yayi wato kenan, sai aka kwabe shi. sannan akwai wani kauli kuma har yanzu wanda yake magana cewa wato kenan wannan aya ta sauka ne lokacin da Qurayshawa suka zo su Makka. A Qurayshawan Makka suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya samu kikkenken ɗebekewa tare da su. Suka zo har gidansa, suka zauna tare da shi. An ce suna discussing manya-manyan Qurayshawa, fasanadidi Quraysh, suna tattaunawa da shi har wato kenan as-salatu ta yi, har gari ya waye. Wato kenan suna ta girmama shi, suna tambama shi, suna mutunta shi akan wato kenan shi babban mutum ne a gurinsu. Amma ga sharaɗinsu, sharaɗinsu shine wato kenan zai dai sassauta musu dangane da lamarin gumakansu kafin dai wato kenan su shirya a cikin abin nan, a cikin lamarinsu. Don haka za su musulunta, suka shimfiɗa masa duk abin da suke cewa wato kenan za su iya shimfiɗa masa. Suka ce masa, kai shugabanmu ne kuma kai dama babba ne a cikinmu. Ba su gushe ba, suna ta yi masa irin wannan cewa in zai sassauta ya ɗan bi gunkinsu kaɗan, duma za su bi shi. Allah maɗaukakin sarki, shi kuma hankolansa shi ne musuluntansu. Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar masa da wannan aya ɗin. Saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi. Ala ayyi halin, kowanne daga cikin waɗannan ruwayoyin akwai ihtimal zai iya yiwuwa wato kenan dukansu sun faru, zai iya yiwuwa kuma ɗaya wato kenan ya faru a cikin wannan guda uku. Wallahu ta'ala a'lam. Ala ayyi hali shine aya tana karantar da mu cewa a lokacin da mutum yake da'awa ta gaskiya, yana iya yiwuwa a yi masa tayi wani abu wanda daga ƙarshe zai iya zama masa matsala. Don haka tsayuwarsa akan gaskiyarsa ita ce mutuncinsa, ita ce kuma darajarsa, ita ce kuma wato kenan ƙimarsa. Duk abin da ya kauce akan wannan, saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya kiyaye shi. Don haka kitabin ga mu ne ba shi ba shi, amma kuma an yi demonstrating a kansa, saboda wato kenan ya zama an faro ta kansa, wa'azin ya zama zuwa ga gare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi. Don haka Allah yake cewa wa in kadu la yaftinunaka, kaga da yake da shi ake addressing sai aka yi amfani da kalmar kada. Ita kuma kada a cikin Alkur'ani duk inda ka ganta to abin bai yayyuwa. Wa ya kadu allazina kafaru la yazliquraka bi absarihim, sun taba ganin mutum ya mutu ba zai yiwu ba ko yawa. Wa in kadu la yaftinunaka, sun fitine shi ba za su iya fitinarsa ba ko yawa. Wa kadu la yakaduna yafqahuna qawla ko yawa. Duk inda kaga kada ta zo, akwai hadisin da yake cewa kadal halimu an yakuna nabiyya, mai hakuri sola kaɗan ya zama annabi, amma dai bai zama annabi ba ko yawa. To sai aka yi amfani da wannan, sola ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa karkata wato kenan zuwa gare su ba, amma mu da ba ma'asumai ba haka za ta iya faruwa da mu. Don haka kenan jan kunnan ashe wato kenan akan mu ne kenan ko yawa. Sannan ba a son mutum ya kirkira wani abu ya jingina wa Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkira masa ƙarya ya jingina masa ma ba a Allah ba, ya ce falaita bawa maƙaruhu minan nari ko ballantana wanda ya kirkira wa Allah maɗaukakin sarki wato kenan ƙarya. Kuma sharaɗin in ka yi musu hakan ko lattaka zuka kalilan, za su rike ka badadi, ma'ana za su ji daɗin abu da kake ato shi menene, dama suna bauta gumaka 300 da wani abu, kai na ga kwaya ɗaya don ka yadda za ka bauta musu zan su bauta wa naka guda ɗaya, menene matsala? Mutumin da yake cin alhanzir ya ce ya yadda ga kawo ragonka ku haɗa a dafa a cikin tukunya ɗaya da aladarsa da ragonka, shi menene damuwarsa? Kai da kake baka cin alade sai rago, yanzu rago kan ya shige dilmi a cikin nan, kai ne ka hasara ba shi bane. To sadaka wajibi ne mutum musulmi akan addininsa ya yi taka tsantsan a kowane lokaci, kuma shi ne kimansa. To mu je malam.
Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila.
إذن
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
الله مروك كذلك يقول ولولا أن ثبتناك wallahi ba dan mun tabbatar da kai akan gaskiya ba laqad kitta tarkanu ilaihi kai kusa ka dan karkata zuwa wato kidan gare su shay'an yasiran ko ko shay'an qalilan abu wato kidan rukunan qalilan karkata wadda take dan kadan don haka Allah ba da gaki sake sai ya kare shi tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rika a bakinsa addu'a Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini ya Allah na roke ka ko kyafta ido da bismillah karka bane ni ne kadai ka kasancewa to kenan tare da ni domin duk wanda Allah madaukakin sarki yake tare da shi ba zai shakunya ba zai shakunya ba Hausawa suka ce wanda yake da uwa a gindin murhu ba zai ci tosa ba miya ba to to da idan kana tare da Allah Allah madaukakin sarki zai sa maka wato kenan in ta taku Allah ya ji Allahun furqana zai sanya maka rariya da ta tantance maka wato kenan gaskiya ko da abubuwan sun zo a dagule don wani lokaci suka zo a cakube ta yanda zare gaskiyar a cikin rikicin abu ne mai wahala sai yanda Allah madaukakin sarki ya taimaka masa to Allah madaukakin sarki ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas mu ne muka kare ka inda ba dan haka ta faru ba ai da zaka iya karkata wato kenan zuwa gare su don haka kike to ya Allah na roke ka la takilni ila nafsi tarfata aini Allah har abada karka taba bari na wato kenan ya zama na tafi da kaina ya zama ni ne zan yi on my own Allah karka mun haka kuma malamai suka ce wannan magana zahirul kitabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba duhu ikbaran an saqifin zahirin hadisi ana mu annabi sallallahu alaihi wasallam magana ne amma an abadi nisa ana baka labarin abu da faru da saqifawa ne da kuma wato kenan kiyayen da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'azi ga wanda zai biyo baya wato kinan cewa ya nemi kariya ta Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki ya kare shi kin ba dan kariyar Allah madaukakin sarki ba da ka karkata zuwa gare su kuma idan kuma har haka ta faru in har haka ta faru idan ka kuskura ke kinan ka karkata zuwa gare su akan abin da ba daidai ba akan abin da ba gaskiya ba la'azaknaka dhifal hayati wallahi za mu dandana maka ninkin rayuwa ai dhifa mashakkatul hayati duk wahalar da ake ji a rayuwa a ta duniya za mu ninka maka ita tunda akwai wato kidan abin da aka kaddara ko dhifa azabul hayati za mu ninka maka ninkin rayuwar wato kenan gidan duniya yawa siyaqul kalami kullum yana ce baka a wajen bayin da ma'ana tunda ce sai mun dandana maka kaga ba abin mai dadi ba yawa za mu dandana maka kuncin rayuwar duniya wato kenan ninki akan inda wani ne yayi haka ba kai ba wazifal mamati za mu dandana maka kuma kuncin rayuwar lahira ninkin in wani ne yayi ba kai ba ko da ba aka ce ala qadar ahli al-azmi tati al-aza'im ko Hausawa suka ce dama bigi sai bigi babban goro sai magogin karfe yau babban goro sai magogin karfe yanzu akwai laifin da limamin garin nan zai yi ko ka ji ta duniya ta dauka amma inda wani mutum ya a cikin garin ba za ta dauka ba saboda mai aishi yana da matsayi yana da matsayi dan haka shi yasa dole sai kiyaye kurakure kiyaye abu kaza kiyaye abu kaza kiyaye abu kaza saboda ba za a yafi shi yanzu nan zaka ga ana yawa a duniya ana nunawa maza maza ko da magana haka yake ko yau yace kaza gobe yace kaza akwai wanda aikin su kenan su dauko wani kuskure da wannan su hada su yada a duniya saboda me ai yana da matsayi matsayin nan san ake so a yayata a duniya masu neman kushewa sai su yi amfani da wannan damar shi kuma alhali dan adam ne kuma zai iya magana yau gobe ga wata fata wadda ta fi wannan ya kuma canja manya-manyan bayan Allah sun yi irin wannan to amma duk da haka saboda nasa matsayin dole zai zama ya sha bamban da sauran mutane ko da kuma ya ma laifin ne saboda shi yasa ake son kullum wata gidan a kiyaye in kun lura Allah madaukakin sarki ya ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin ko idza abla hal adab bi fain ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ta zo da wani sabo ko kuskure ko laifi zamun bata azaba ninki ra'an ninka mata ai ta ba matar ba ordinary mace bace ko matar annabi sallallahu alaihi wasallama ne daga dai inda kuskuren da ya bayyana ra'an ninka mata me yasa saboda ana ninka mata lada ne wata ranar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi lashin lafiya wanda zai zo gan shi a cikin halin kakani ka yace ya rasulullahi innaka tu'aku wa akan shadidan kana zazzabi mai tsananin gaske sai ya ce masa ajala eh haka ne yace wa zalika anna laka ajrai saboda wata kenan kai kana samun lada guda biyu ko shi sa aka ninka maka zazzabin ma ya zama guda biyu yace ko yace masa ajala haka din ne saboda yace inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi mai zafi daidai yanda zazzabin mutum biyu a cikin ku zazzabin haka ne saboda Allah madaukakin sarki zai ninka masa saboda nasa matsayi a yanzu haka idan muka salla a masallacin nan za a ba lada 500 wanda ya salla a masallacin makkafa ko na madina kaga zai tabo wajen 1000 ko sama da haka me yasa saboda girman gurin da nan akwai bambanci don haka duk saban da muka yi a nan idan mutumin makka ya yi irin wannan saban to za a ninka masa wato kenan zunubi don haka Allah madaukakin sarki ya ce masa karka kuskura wato kenan kai kuskure sai mu ninka maka kuncin rayuwar duniya kuma mu ninka maka kuncin wato kenan rayuwar lahira ko kenan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana ba da wa ake magana da mu kenan ko yawwa sannan bayan wannan sama la ta jidda laka alaina nasiran ba za ka samu wanda zai taimaka maka akan wannan case din ba ke wako wato kenan akan mu ma'ana ba wanda yafi karfin wanda zai tilasta mana mu dauke maka wato kenan wannan kuncin Allah ya shirye da mu
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا
الله مرة كثيرة كيف يقول وإن كادوا لما أمباني ده كادوا كو سيني كوسا ليستفزونك سفزقوك أتشكين ودكيدا متانا الخيري su fitar da kai min al-ardi wato kenan a cikin kasa wata kasa ake nufi wannan kasar Madina ko yawa yanzu mun koma Madina sun yi kusa su fitar da kai a garin Madina ko kuma zai iya daukar Makka sun yi kusa su fitar da kai a cikin garin Makka su fitar da kai lekurjuka min hada su fitar da kai daga cikin garin Makka zai iya daukar Makka zai iya daukar kuma wato kenan Madina sadaka wato kenan kaman anan Allah madaukakin sarki bayan wancan kisan yana suranta mana kuma wata sura ne mu'amalar su da shi saboda suna ga kaman yana so ya fi karfin su don haka za su yi amfani da hila wajen su fitar da shi a garin kawai da kan ai barazanan kashewa suke masa ko barazanan da shi da sabban sa to sun fi karfin wannan wannan barazanan ba ta ci ba don haka za a yi alallaba shi ya bar garin kawai in ya bar garin ya tafi amma ya can su karata to sun yi kusa hakan din ma wato kenan su fitar da kai wato kenan idan mun dauke shi a Madina ne daga cikin sababin saukan wannan ayan suke cewa Yahudawa sun taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a inna ma bu'itsu bishani saboda zuwan sa a Madina yana nema ya samu karbuwa ba a cikin garin Madina kade ba a duk kewaye ma da ana ganin Yahuda su ne masu addini to yanzu kuma ga addinin da yazo ya fi karbuwa kan nasu da haka zai dishe su da haka za su fitar da shi sai suka ce masa to kenan annabawa fa a sham suke ko bayan kunta nabiyan falhad biha in dai kai annabin Allah ne ka tafi sham idan muka gaje sham ko to shikenan za mu bi ka za mu lanasar da kannaka wallahi za mu gaskata ka wa amanna bika kuma za mu imani da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ida mutanen da masu littafi ne suna dama suna da ilimi idan suka musulunta ai kaga wato kenan tafiyar ta sa za ta kara karfi tunda ya samu masu ilimi tare da shi ta haka wanda sai ya faɗa cikin zuciyarsa a wannan riwaya ma suka ce har ya dan fita a Madina akan zai kama hanya sai Allah ya saukar masa da wannan zai je Sham din saboda idan su Yahuda Madina suka musulunta na Sham din ma za su musulunta kuma duniya za ta karbi addini shi ko damuwarsa muta ya ida sako kamar yadda aka umurce shi ta haka sai Allah barkake sarki sai ya sako masa da wani aya sun kusa fa su fitar da kai a cikin gari ko su fitar da kai ma kirtin da suke liye kurjukun min har don su fitar da kai wato kenan daga abinan ne a wani riwaya aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaki yakin Tabuka bayan ashe manufarsa shine ya je bayan ya tafi wato kenan ya je kasar Sham saboda nan ne mahabbatul anbiya inda wato kenan annabawa suka fi wato kenan sauka saboda haka amma wancan riwaya da wannan riwayar da muka karanta guda biyun nan duka wato kenan suna da dan rauni a cikin lamarinsu riwayar da tafi karfi shine maganar mujahid wanda take nuna cewa a wannan aya din da muke karanta yanzu a makka ta sauka ai surar ma in lura makkiya ce ko sosai isra'il don haka kenan yanzu kidabin nan da ake yi a makka ne ba a madina ba kuma ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda wakilcin da mutanen makka suke yi don su fitar da shi wato kenan a cikin garin makka idan ya samu suka lallaba shi ya fita a makka ya tafi ko ina ma su wato kenan ba damuwarsu bane don haka kidamin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka masa a wannan ayan kenan a cikin garin makka ne to idan ku suka kore ka a cikin makka suka yi makirci ka fita ko Allah ya ce to a gaya musu idan kenan in har haka ta faru sun yi makirci ya fita ko to kenan in har haka ta faru la yalbasuna khalfaka bara su din bara su zauna bayan kabar garin ba ko kuma kilafaka bayan kabar makka din bara su zauna ba illa kallin ba ce dan karamin zamani to ka fita a makka wala za su fita su ma za su fita su ma bara su zauna tsawon lokaci ba short lived ne kawai za su yi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam zaman su a makka ya gagara ya tura wasu daga cikin ya nemi da'ifa bai samu ba ya tura wasu daga cikin sabansa habasha sun je su suka tsammanin musulunci ya dan karfafa a makka suka dawo suka tabbatar babu suka sake komawa daga baya ya tattare ya kira wasu daga cikin sahabbansa da suka dawo daga habasha ya ce ku tafi madina mutanen madina kuma sai suka karbe shi don haka tunda suka karbe shi kuma me ya kamata yi ya shirya ya bar musu makka ko to ya bar musu makka bayan ya bar makka kuma Allah ya ce inda ka bar makka wala ba za su zauna a cikin makka ba face dan karamin lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka da shekara daya a ta biyu aka yakin badar a cikin yakin badar din nan sai da aka samu sanadidin quraish mutum 70 duk aka wulla su lahira sun bar makka ko ba su bar makka ba sun bar makka sun bar makka sun fito daga makka sun zo badar ana aka kashe su saboda haka manya-manyan nasu mutum 70 masu tsaurin ra'ayin cewa sai ya bar garin to ya bar garin sai me ya rage kuma sai ku cinye garin ko to Allah bara wai zake ce in ka fita a cikin makka wallahi ba za su zauna ba su ma su a ta dan kakarin lokaci hakan nan kuma wato kenan ya faru kamar wannan ana karantar da mu rayuwa cewa karraka takura wa mutum akan abin da ba ka da hakki a kansa baka san abin da zai je zo ba a baya yauwa saboda haka ko me za a yi mutum ya buya wato kenan a hankali kuma kai da aka takura maka akan addini duk Allah madaukakin sarki ce ina ardi wasi'a in ba zai yi anan ba ka bari ka tafi wani guri ka je kai addininka abin da ake bukata dai ka rayu da addini ba wai ka rayu a guri kaza ba in zama a guri kaza ba zai yi sai ka bar musu sai ka tafi manzo Allah sarsa ya bar makka garin da aka haife shi uwa da uba ya tafi ya je kuma ya rayu addini su kuma inda suka takura maka din ka bar musu gurin kaga abin da Allah madaukakin sarki zai yi تو جمالا
سنة من تجرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
الله مدوكاكي ذلك يقول وانا شين سنة متانا دمك ايو قوس حقيقة كافين كي محمد قبلك هو من رسلنا تكي مزنم الله مدوكاكي ذلك يقول مزنم مزنم za su zo su kira akan hanyar Allah idan mutane suka ki karba suka kuma matsa sai sun kore su a cikin gare in suka kore su a cikin gare to su ma ba za su zauna a garin ba. Hausawa suka ce yaro da ya hana uwarsa bacci, shi ba ba zai yi bacci ba. Ba zai yi bacci ba. In ya bata ta yi bacci shi ma zai yi bacci. Amma ya hana ta bacci ko? To wallahi ma ba zai yi bacci ba. Dan haka Allah madaukakin sarki ba mu cikakken sura na wannan yanda yanayin scenario din yake faruwa a cikin surati Ibrahim alayhi salatu wassalam, lokacin da su mutanen da aka aika musu wato kenan annabawa suka ce lanu'minu ne lanukhrijannakum ko eh wannan da cikin surati Ibrahim lanukhrijannakum min ardina ala tu'udduna fi millatina ko suka ce wallahi sai mun fitar da ku a garinmu. Wannan general aka faɗa annabawa gaba daya suka ce ga sakon Allah ku bi, su kuma suka ce ba za mu karba ba, kuma wallahi za mu kore ku a cikin garin ko kuma ku zo ku yi addinin mu. Sai ta a koran mu baya su haka za mu yi ko fa wa ilaihim rabbuhum lanukhrijanna zalim lanuhlikanna zalimina. Sai Allah madaukakin sarki sai ya wahayi ya ce wato kuna fitar da su, mu kuma za mu halakar da azzalimai. Dan mu fitar halakar da azzalimai kun kore su eh to kuma za ku halaka. Da annabi Lut ya fita a cikin Makka a cikin Sodom, yau mutanen Sodom sun rayu ba su rayu ba, halaka ta zo. Da annabi Shu'aibu da ya fita cikin Madina, mutanen Madina sun rayu ba su rayu ba. Annabi Hud da annabi Salihu ko da annabi Nuhu, duk wanda aka kuntata aka ce karshen ta korarsa za a yi, fa afa ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Allah madaukakin sarki ce wallahi za mu halaka azzalimin. Wannan kuma shine sai Allah ya ce shine sunnar wanda muka aiko kafin ka ya Muhammad a cikin manzanninmu, kuma haka za ta ci gaba da tafiya har duniya ta nade a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da aka samu ni bawan Allah ya ja ya tsaya akan addini, ya kira mutane wasu ka toge aka kore shi insha Allah na bayan motokin ba za su yi karfin hali ba, za su yi abin nan ba, za su yi karfin hali ba, za su yi karko ba, za ka yi watoki nan wani ya tafi su ma za su bar wurin. Kuma ba su sa abu kuma halaka ne, sai dai idan wato kenan sun dawo da shi kuma sun karbi gaskiya. Ta haka Allah ce wala tajidu lisunnatina tahwilan, sunnar mu ba ta canjawa, sai dai in mutane ne ba su gane su ba, in mutane ne ba su gane su. Lokacin da aka kori Shehu Usman dan Fodio, mutanen su bayan sa su ba wa jangoro sun rayu ba su rayu ba, da ya bar musu kafa kasar ya koma Zamfara ko ba wa jangoro ba su yi nisan kwana ba. Hakan na abin zai ci gaba da watakina tafiya. Wannan shine sunnar manzannin da muka aiko kafin ka, kuma ba za mu canja ta ba, in ji Allah. Shine ma'ana wala tajidu sunnatina tahwil, tahwil shine canjawa, hawwala min halin ila hali aw min surati ila surati aw min qiblati ila qiblati ukra. Eh, daga wannan direction din zuwa kuma wannan direction, to ba za a yi hakan din ba. Hakan din yanda yake faruwa haka ne zai ci gaba da tafiya. To mu ji mallan
aqimis salata li duluki shamsi ila ghasakil layl wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda.
To bayan Allah madaukakin sarki ya karantar da mu wato kenan sunnar manzanni a wajen kira da matsalar da suka fuskanta da sakamakon da yake biyowa baya, to yanzu ya nuna mana cewa addini shine na musulunci shine addini ko ba haka ba? Yanzu sai mu zo mu kama addini kenan. Sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya nuna mana kuma a cikin rukunin addinin musulunci, rukuni number 1 shine sallah. Don haka sai ya fara cewa aqimi salata, ku tsaya da sallah, ku tsaya da sallah. Ya ne dai tsaya da sallah shine wato kenan a bada sallah a hai'a ma'aluma, siffar sallah wadda take sananniya mai kyau, sannan fi awqatin munasiba, a cikin lokuta wadda suka dace da kowace sallah. Shine ma'ana tsaya da sallah, ayi ta da siffa mai kyau, ayi ta kuma da zuciya mai kyau, ayi ta kuma lokutan da suka fi wato kenan dacewa. Amma me yasa bai ga mace tauhidi ba a nan gurin? Duk da wasu guraren tauhidin shine ake fara ambata, kuma mun san tauhidi shine farko. Sannan me yasa ba ambaci zakkawa, ba aiki aikin ambaci aikin hajji ba, ba ambaci azumi ba ko? Sai malamai su suka tsaya suka nazari akan wannan sura, sai su ga ai ta kunshi komai da komai. Duk lokacin da ka zo za ka yi sallah, baka cewa baka ambatan sunan Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, shahada la ilaha illallah, shahada tauhidi bai zo ba? kaga tauhidi yazo shi sai suka ce to tauhidi yazo sannan azumi ko suka ce ibada ce wadda take mutum ya kame bakinsa da niyya wadda take keɓanciyya daga wani lokaci keɓanciyya zuwa wani lokaci keɓanciyya saboda da zaran ka kabbara sallah yanzu akwai magana mai azumi mai aka hana shi an hana shi ci an hana shi shago yauwa an hana shi gulma an hana shi meye da sauransu zuwa wani lokaci to akwai wani nau'i na azumi a cikin sallah lokacin da ka kabbara ba ci ba sha ba gulma ba kaza ba kaza ba kaza har sai ka ce assalamu alaikum sannan waɗannan abubuwan su zo suna ka ta dan kunshi wannan a ce to zakafa ita ai zakka harka ce ta dukiya dukiya kuma ta kunshi neman dukiya ya kunshi buga nan buga can ko to saboda haka wannan ruku'u da kake da sujada da kake yi ya kunshi lokaci ya kunshi kuma wato kenan matsayin abin nan motsa jiki da hanyar nema shi kuma duk lokacin da ka bata lokacinka ta hanyar nema kai wahala kana bukatar wato kenan sakamako to sai suka ce shine amadaunin wato kenan zakka rukunin hajji kuma suka ce ai in za a yi sallah alkibla maka ake fuskanta ko ba ka ba in za a yi sallah za a alkibla saboda ka ta dan shafi wasu abubuwa wato kenan na duka waɗannan rukunan gaba ɗaya su don haka shi yasa Allah madaukakin sarki jumlatan sai ya ce aqimi salata ya Muhammad ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah saboda haka sallah ita ce rukuni wanda yake babba a cikin rukunan addinin musulunci bayan wato kenan kalmar shahada don haka malamai sun yi magana sun kwadaita sosai akan wato kenan mutum ya je shi masallaci akan lokaci a je da ladduba a cikin masallaci ya zama masallaci ɗakin Allah ne ana son ladabi a cikinsa fiye da yadda mutum zai samu kansa a ko'ina ana son zuwa da wuri sannan sai Allah madaukake sai ce ku sai da sallah li duluki shamsi zuwa ga wato kenan karkatar rana in an ce dalaka ya'ni mala limaili shamsi li duluki shamsi limaili shamsi idan rana ta zo 12 daidai ta raba ko to lokacin da ta dan karkata nan haka inuwa kuma za ta karkata nan to wannan karkatar shine ake kiransa wato kenan diluki diluki shamsi saboda daga karkatar rana har ya zuwa rana ta fadi wannan shine ake kiransa wannan lokacin to haka kenan yanzu kamar wannan aya tana karanta da mu lokutan sallah ku tsaye da sallah daga karkatar rana har ya zuwa lokacin da ranar za ta fadi kenan yanzu ta karantar da mu lokutan sallan azhar da lokacin me sallan la'asar don haka shine malamai suke cewa sallan azhar tana farawa da zarar rana ta karkata sannan sunna ta karantar da mu cewa sallan la'asar tana farawa da zarar inuwar ko menene ta kai kaman tsawansa an sa ku kuma zillu zawal zillu ladhi zalat alayhi shamsu to shikenan sannan duluk na rana karkatar rana ba zai gushe ba har sai lokacin da muka rebi ranar tunda da ta yi haka tana tafiya tana ta karkatawa ne tana ta karkatawa har sai lokacin da muka rebi ta muka rasa ko don haka lokacin sallan azhar da lokacin sallan la'asar baya fita sai rana ta fadi to da haka ku tsaye da sallah a daidai wannan lokacin ila ghasaqil layl ghasaqil layl yana nufin zulmatul layl al-ghasa gumi sai ghasaqin idza waqaba daren sharrin daren duhu sharrin duhun dare a lokacin da ya lulluba saboda haka ila ga sakin laili ya zuwa wato kenan duhun dare nan kuma da zarar rana ta fadi duhun dare ya shiga ko har ya zuwa lokacin da alfijiri zai fito wanda alamar rana ce ta fitowa ta gobe to wannan shine lokacin zaka ce kenan wannan yana nuna cewa sallan magriba da sallan isha su kuma ake magana yau sunna kuma ta karantar da mu cewa sallan magriba ana yin ta ne da zarar rana ta fadi sallan isha ana yin ta ne bayan shafaki wato kenan ya bayyana anan wasu malamai suka ce sallan magriba ita ce take da kuntataccen lokaci don haka daga iyaka wannan lokacin sun ka suka shi biyu wasu suka ce iyaka lokacin da rana ta fadi iyaka lokacin sallan magriba kenan in ka sami ta baka sami ta ba shikenan menene dalili? Suka ce Jibrilu alaihi salatu wasallam yazo ya koya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah. Azhar yayi masa sallar ta yau farkon lokaci, na biyu kai shi karshen muktari. La'asar yayi masa sallah farkon muktari, washe gari da ya dawo kai shi karshen muktari. Ma'ana yayi masa sallar nan guda biyar sau biyu. Yau ya masa su, gobe ya masa. Ya masa azhar a farkon muktari yau. Ya masa la'asar a farkon muktari. Ya masa mangariba, ya masa isha, ya masa safiya a farkon muktari. The following day ya dawo. Ya masa azhar a karshen muktari. Ya masa la'asar a karshen muktari, mangariba, isha haka nan. To amma ita mangariba da yazo lokacin da ya masa jiya, a lokacin ya masa kuma yau ma. Da haka suka ce laqataha mudayyiqun. Sai aka sai suka ce kenan ita da zaran shine ba za ka ji a cikin wasu lokacin littafin fikihin mu na malikiya suka ce qadaru ma tusallafi da an yi sallah shi kira lokacin ta ya tafi. Wasu kuma suka yalwata suka ce a a har zuwa wato kenan mujibul shafaqi duk lokacin ta ne mutarin ta ne zuwa mujibul shafaqi. Me yasa suka fadi haka? Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar a haka a Madina, wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ja shi limanci a Makka ne lokacin da ake koya masa sallah din. Don haka wannan shine hadisi da yazo na farko. Na biyu kuma da yazo a Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yalwata har ya zuwa wata kenan shafaqi. Don haka kenan yanzu na biyu zai iya shafe wato ne kenan na farkon ko haka ne kaidar usuliya take. To saboda haka sai suka kai shi har ya zuwa wata kenan mujibu shafaqi. Wasu kuma suka ce a'a alailaki inda mun da musu yake na ayar illa ga sakin laili, ga sakin laili baya bacewa har sai lokacin da alfijiri ya fito. Don haka da mangariba da isha lokacin su baya fita har sai an ce as-salatu khairun minan nawmi. Saboda haka yanzu ya nuna mana lokutan sallah wato kenan guda hudu kenan ko. Sannan sai ya ce wa qur'an al-fajr, maimako ya ce wa salatu al-fajr sai ya ce wa qur'an al-fajr. Me yasa? Saboda an fi tsawaita karatu a sallar asuba, kuma karatun alqur'ani ya fi ba da natsuwa a lokacin mutane sun kwanta sun yi bacci sun zo sun tashi da nishadi suna jin karatun alqur'ani ya fi shiga kwakwalwarsu. Don haka maimakon sai ce wa salatu alfajr sai ce wa qur'an alfajr sallan asuba. Don haka qur'an alfajr yanzu mai adam me ake nufi? Yawa yanzu ya zama cewa da aka yi qur'an alfajr ya zama isti'malan majaziyan kenan ko. Ya zama majazi. Yawwa ya zama majazi kamar da kai sai kai cewa wa nuzila alaikum minas sama'i rizqan. To kaga rizqan me yake nufi anan? Ruwa sama. Yawa saboda ka rizqu adan ba ruwa bane ana nufin wato ai ba arziki bane ana nufin ruwa sama ne. Wallahu ta'ala alam. Dan haka nan alqur'ani anan ana nufin wato kenan sallar safiya ne. Inna qur'an alfajr, lalle karatun da ake yi a lokacin sallan alfijiri lokacin wato kenan sallar safiya, kana mashhudan, ya kasance wato kenan abin shaidawa ne. Abin nufi anan shine wato kenan mala'iku suna zama shaida lokacin da za ku zo ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku suna ta'aqubi a gare ku da rana da kuma da daddare, kuma suka fada daidai wannan lokacin ne. Don haka wanda suka yi dutin dare za su koma gurin Ubangiji madaukakin sarki sama sai su bar kuna sallar asuba. Wanda kuma suka zo za su karbi dutin yau na rana za su zo su same ku wato kenan kuna sallar asuba. Don haka wanda suke sallar asuba a jan'i, mala'ikun dare sun bar su suna sallah. Mala'ikun farko sun zo sun karbe su sun bar su same su wato kenan suna sallah. Shi yasa Qur'ani ce inna Qur'anan faril kana mashhudan, sallar asuba mala'iku suna shaidanta, sun zama shaida akan ta cewa sun gan ku kuna sallah daidai wannan lokacin, kuma sun dauki sun tafi. Su ma wannan ne sun rubuta sun aje lokacin da su tafi, kuma za su tafi da cewa wato kenan kuna sallah a daidai wannan lokacin. Saboda haka kenan yanzu ya nuna mana shi kuma lokacin da ake yin wato kenan sallar asuba in alfijiri ya don ne cewa qur'an alfajr ko karatun da ake ko sallar da ake lokacin fudowar alfijiri. Don haka yanzu lokutan sallar mu guda biyar sun sadu ko ba sadu ba, saboda haka mun samu lokuta. To mu je
wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak أسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الله فلوك كذل كتش ومن الليل سنن ونبنغري من لتبعيدي ونبنغران داري تو كي محمد تحجج به قال إسي بن أحياني كي قري دشي القرآن تحجج به كجي كي تحججي كوكر تاكيوة كينا موسى جيكينكا eh amma ba gudu kaje ka abin nan kaje ka dawo ba a da alqur'ani za kai shine ma'ana kinaya ce ta cewa kai sallah wato kenan da alqur'ani cikin dare wani bangare na dare ka yanke ka zo kai sallah da alqur'ani ka wahal da kanka da alqur'ani wannan shine umurin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ko da yana nuna mana cewa tahajjud tana da cikin abubuwa masu muhimmanci ko kaga farko zuwan sa a makka sallah raka'a biyu da safi raka'a biyu da yamma sunne na farilla amma sai aka sa su rika yin tahajjudi tahajjud din kuma Allah madaukakin sarki ya sa suka yi shi mai tsanani kuma ya bada shaida cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli lalle ubangijinka ya bada shaida ya san cewa kai Muhammadu kana tashi daga sulusi bi na dare kai sallah wato kin kana sallah cikin dare in ka kasa dare kashi uku sulusi na biyu kana yin sallah wani subhu ko kuma wata ranka raba shi biyu kai sallah rabi wa zulusuhu ko kuma wata ranka kai sallah sulusin sa daya biso ukun sa Allah madaukakin sarki ya san haka ko sai ce wa ba'ifatun minal ladina ya wasu jama'an da suke tare da kai su ma suna yi su ma kuma Allah madaukakin sarki ya sani don haka har kwanan gobe duk wanda zai tashi cikin dare yayi tahajjudi da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sani lalakun ku sai ya saka cikin da'ifatun minal ladina ma'aka wasu ɗan jama'an da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana aure da rewa cewa masu yin hakan su ɗan kadan ne sannan kuma masu yin hakan Allah madaukakin sarki ya faɗi lada da yawa wato kenan dangane da wannan kokarin da suke wanda ya tanada musu kuma lokaci ne wanda yake fi kowanne albarka ga dan adam ya tashi Allah madaukakin sarki yakan ansa addu'o'i a daidai wannan lokacin yakan kuma wato kenan ba su special ibadur rahman alladhina yufina alal ardh hanu ko yawa daga cikin su har ya riga da cewa suna yin sallah a irin wannan lokacin to duk wannan abin da zaka yi nan cikin dare nafila talaka wannan nafila ne a gare ka kenan sallar dare menene ba farilla bane ko nafilatan laka in an ce naflu asalin kalmar ta dauko daga idan an je an yaki in an yaki tsakanin musulmi da arna aka ci nasara za a samu ganima to ita wannan ganima din sai a zo a fitar da kumusi shine wato wanda za a sa a baitul mali sauran sai a raba a wanda suka je yaki shine wato gina an raba kenan ko yawa to wannan sai zama aka shiga wani yaki sai zama yakin yana da hatsari kai komanda sai ka fahimci cewa za a iya samun matsala da yawa ko da za ku ci nasara za a zubar maka da sojoji da yawa ko kuma za a iya cin nasara a kanku sai kai abin da ake kira naful shine ka ce ayyuhan nas man qatala qatilan falahu sulmuhu duk wanda ya kashe wani arni to duka yan jikinsa na sani ba za a sa shi a cikin ganima ba wannan formula an bada ita ne saboda a sa kumaji a zuciyar musulmi a dada karfafa musu wato kenan gwiwa don haka za su ki samu wato kenan kumaji wajen yin yaki za su ci wato kenan nasara akan kafirai to wannan da aka ware gefen nan duk wanda aka san kowa ya san wanda ya kashe sai a cire takwabinsa da sulkensa da kayan abin dinsa a ware gefe a ce na wani ne sannan ka fata an raba abin da za a raba gani wannan shine ake kira sa naflu shine wato kenan kari akan wannan to sai ga sallah kai aka ce nafilatul laka kenan kari ne a gare ka akan wacce aka fara ladda maka don haka nafila tana nufin wato kenan abin nan ne ko Allah madaukakin sarki da ya magana annabi yaqub alaihi salatu wassalam ko annabi ibrahim kai ko alaihi salatu wassalam sai ya ce masa wa yaquba nafila yawa za mu baka ƴaƴaye guda biyu ga Ishaqa ga Isma'ila sannan zamu baka Yaqub kuma shi kuma nafila ma'ana ma'ana kari yauwa a cikin ƴaƴanka guda biyu zamu baka jika ko shi ba asalin dan bane dan da jika ne amma Allah madaukakin sarki ya baka shi a matsayin kari nafilu kenan to saboda karin lada ne karin lada ne laka a gare ka don haka sai ka dage akan wannan ko to nan sai wasu malamai suka ce kenan da wannan suka kange cewa wai sallan dare Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai zai yi tunda an ce nafilatan laka nafila ce a gare ka da haka mu ba a dora mana yin tahajjud ba to kaga inda sun fahimci fadin da Allah yake cewa wa ta'ifatun minal ladina ma'aka da duk wannan tarkikin bata taso ba ko Allah yace wasu jama'a tare da kai su ma ya san suna yin irin wannan wato kenan ta abin dai tashi ma sai ce faqra umma ta yasara min alquran bai ce faqra ba da yace faqra sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake address shi shiga amma sai ce faqra ku karanta abin da ya sauka wato kenan a gare ku na alquran dan haka kenan kowane musulmi wato kenan zai nafila cikin dare Allah madaukakin sarki ya halatta masa wannan asa ayyaba asaka rabbuka lalle ubangijinka yayi kusayyata da kai ranan tashin alkiyama ranan tashin alkiyama ma'ana in kana yin nafila cikin dare maqaman wani matsayi mahamudan wanda ke abin yabo kowa zai ji cewa wannan guri ya isa guri dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka saukar da wannan daga cikin dabi'an sa shine bai daina sallar nafila ba har ta kai ga in ba shi da lafiya ma zai iya azumi zai iya azumi wani lokaci ta kai ga idan ya samu matsala ma da ranar zai iya ramawa saboda muhimmancin ta a gurin sa da kuma alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya masa in yana yin haka zai tashe shi ran lahira a wani matsayin da kowane dan adam sai ya yi wannan matsayin ayya ba saka rabuka maqaman mahamuda don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yana zamu fahimci cewa yana jin wannan maqama mahamuda din a cikin zuciyarsa Allah ya kwadaitar da shi yayi yana yi ya tara sahabban sa yake cewa ubangiji na ba a tilasta shi yana aikata abin da ya ga dama ne don haka ku taya ni addu'a ku roƙa min Allah ya bani wannan maqama mahamuda din nan tabani ma to haka kusa da kusa ne yace duk wanda yaje an kira sallah sai yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'awat ad-da'awat at-tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'atta Allah madaukakin sarki ubangijin wannan da'awa cikakkiya addu'a kenan ubangijin wannan sallar da ake tada iqamata ake kiranta yanzu za a tada iqamata muna roƙonka ka ba Annabi Muhammadu wasila sallallahu alaihi wasallam wasila shine duk abin da zai kai shi zuwa ga wannan abu ko wal fadila ka bashi falala ka bashi daraja ka bashi wato kenan daukaka sannan kuma if aku maqama Muhammadan lazi wa atta ka tashe shi a kaugannan matsayi wanda yake mai girma abin yabo nan wanda ka masa alkawari shi duk wanda ya faɗi haka in da ya ji kiran sallah zai taya ni addu'a da ya ji kiran sallah zai taya ni addu'a don Allah ya bani wannan maqama mahmud halallahu shifaati yawmul qiyama to shi to ya tabbata a gare shi ya halatta a gare shi ya halatta ni muhammadu in je in cece shi a lokacin da ya shiga cikin halin kakanni kai ranar tashin alkiyama saboda haka wato kenan kaga muna taya shi wato kenan addu'a kenan to yanzu abin da aka rishi ne shi kadai ne za a kai shi matsayi maqaman mahmudan ranar lahira ko kuma kowa ma yanda yana yi zai samu matsayin gwargwadon shi kuma nasa ka san dai ba zai yi a ce shi yana yi zan ɗaukaka shi kai kuma yana yi tana karkasan kastantar da kai ba ko saboda ka kai ma za ka samu matsayi a gurin Allah maɗaukakin sarki gwargwadon wato kenan abin nan naka gwargwadon halinka da gwargwadon wato kenan naka matsayin da gwargwadon sallar da kake da yaƙinin ka a cikin sallar da dai sauransu don mu jama'a
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
الحمد لله أنت من الوقت جاي اللهم اجعلنا في من هديت وتولنا في من توليت باركنا في من أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما أقضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كغانا دم وابن متي كرنتا الله كشير دم ولشير دك تي الله كبروي ما ايكتا الله كجكم كجكم إياهم كجكم إياهم wanda suke neman addu'o'i a gare mu a sakamakon wato kenan rashin lafiya ko wasu matsaloli a gare su Allah mana roƙonka ka san su ka san da musu Allah ka biya musu mu ma Allah ba dauki zarfi ka biya mana tamu Allah ba dauki zarfi ga wanda muke tazo a wannan guri Allah ka tara mu ranar tashin alkiyama a gidan aljanna Allah ka tara mu ranar tashin alkiyama a gidan aljanna iyayen da suka gabata Allah ka ji kansu iyayen mu da suke da rai Allah ba dauki zarfi ka ba su lafiya ka ba su tsaka da imani Allah mana roƙonka ka san albarka a kasuwancin ka sa mana albarka a nomanmu ka sa mana albarka a karatunmu na addini da karatunmu na zamani da dukkan mu'amalolinmu Allah madaukakin sarki kiyaye mu ka kiyaye mana imaninmu ka kiyaye mana ƙasarmu ka ba shugabanninmu haƙuri ka ba su wato kenan basira da wato ganin ƙoƙarin adalci a tsakani Allah ka sa mana ni'ima a gare ka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na'am.